Allah ya haɗa kansu ya azurta su da zuriya ta gari. Allah ya ije dukkan wata fitina ya amintar da su daga dukkanin sharri. Sauran gidajen musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara albarka a ciki. ‘Ya’yan musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara musu albarka. Allah ka tarbiyyance su tarbiyya ta musulunci. Ƙalubale da al’ummarmu take fuskanta na ƙalubalen rashin zaman lafiya da harkar daba tsakanin matasa da shaye-shaye, muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da matasan da suke wannan harka, sauran waɗanda suke da hannu wurin sai da waɗannan ƙwayoyi da tada hankalin jama'a. Allah, idan masu shiryuwa ne ka shiryar da su, waɗanda ba masu shiryuwa ba ne Allah ka yi mana maganinsu. To, maudu'i da za mu tattauna a taƙaice shi ne aure da kuma kasantuwar shi aure ɗin, wato wani ginshiƙi ne ko wani al'amari ne gagarumi wurin tarbiyyar al'umma. Wannan maudu'i ne mai matuƙar girmar gaske kuma yana da matuƙar faɗi, amma a taƙaice duba da ɗan uzurrarka zuwa bayan magariba ina da wani wa'azin da zan taƙaita domin ya zama an dai ba wa maudu'in muhimmancinsa. To, shi aure kamar yadda kowannenmu ya sani, shi aure kamar yadda kowannenmu ya sani ɗaya ne daga cikin wasu muhimman al'amura ginshiƙan al'amura waɗanda dukkanin shari'o'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar gaba ɗayansu, in dai Allah ne ya saukar da shari'a, to ta zo ta tabbatar da cewa aure tushe ne, domin dukkanin shari'o'in da Allah ya saukar sun zo ne gaba ɗaya in ka kalle su kiyaye abubuwa guda biyar, wasu malamai na ƙara ɗaya ya zama shida, amma wasu na haɗe ɗayan a cikin ɗaya, su ne abubuwan da malamai ke kira da daruriyat ko al-kulliyatul khams, ma'ana wasu abubuwa guda biyar wanda gaba ɗaya shari'o'in da Allah ya saukar sun zo ne su kiyaye waɗannan abubuwa. Abu na farko, kiyaye addini. Dukkanin shari'ar da Allah ya saukar ta zo ne da a bautata ma Allah shi kaɗai, kada a haɗa Allah da wani a wurin bauta. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah ya ce mun aiko ma kowace al'umma manzo, abu ɗaya manzon ne yake kira zuwa gare shi, a bautata ma Allah, a guje ma bautar waninsa. Wannan kaga ya tabbatar da cewa gaba ɗaya manzannin Allah suna kira ne zuwa ga a bautata ma Allah shi kaɗai, kuma a kiyaye wannan bautar ga Allah shi kaɗai. Wannan shi ne ginshiƙi cikin ginshiƙan al'amura da Allah ya saukar da shari'o'i gaba ɗaya domin a kiyaye. Ya zama duniyar Allah kaɗai za a bautata ma, kamar yadda Allah shi kaɗai ya samar da ita, ya samar da al'ummar da ke duniya. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Allah ya ce lalle wannan aqida ta ku wannan addini na ku addini ne guda daya ni kuma ni ne ubangijin ku ku bautata min ni kadai abu na biyu kiyaye rayuwa ya zama dan adam ya rayu cikin kwanciyar hankali ba wanda ya masa ta'addanci ko ya yake shi ko ya nemi ya kashe shi ko ya cutar da shi ko ya masa rauni wannan ne ya jawo duka shari'o'in da Allah ya saukar suka haramta kisan kai wannan shine sirrin da ya jawo a musulunci kisan kai yake da mutukar tsanani inda Allah ta'ala ya tabbatar da wanda ya kisa da gangan Allah ya tsine masa albarka ya kwashe mar albarka har Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله يجي دو wanda ya kashe mummuni da gangan sakamakon sa wutar jahannama kuma Allah ya fishi da shi kuma ya tsine masa albarka kuma ya tanadin masa azaba wanda take mai girma a wani wurin Allah ya tabbatar ma bani Isra'ila cewa idan mutum yayi kisan kai to kaman ya kashe al'umman ne gaba daya min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a abu na uku shine a kiyaye dukiya shi yasa musulunci ya bada dama ayi kasuwanci ayi sana'a amma kuma ya haramta sata fashi da makami kwace zamba da damfara yaudara da cin amana domin ya zama an kiyaye dukiyar mutane Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya haramta cin riba ya haramta dukkan wani abu wanda zai bayi zuwa ga cin dukiyar mutum bisa mai bisa haramci sai abu na hudu kiyaye hankali shi yasa Allah ya haramta dukkan wani abu wanda zai bayi zuwa ga taba hankali aka hana shan abun maye kwaya da sauran ganye da sauran abubuwa da suke haukatar da mutum sannan musulunci kuma ya umarni ya wajabta a nemi ilimi domin da ilimi ne mutum yake zama mai cikakken hankali don mutumin da bai da ilimi bai da bambanci da dabba da shi da dabba duk ɗaya suke domin duk abin da yake yi dabba tana yi yana cin abinci dabba tana ci yana shan ruwa dabba tana sha yana haihuwa dabba tana haihuwa kuma bai iya bambance mai kyau da mara kyau ita ma dabba ba ta iya bambance mai kyau da mara kyau bai iya bambance abin da zai amfane shi da abin da ba zai amfane shi ba dabba ma ba ta iya bambance abin da zai amfane ta da abin da ba zai amfane ta ba kaga ashe babban abin da ke bambanta dan adam da dabba shine hankalin dan adam ya zama yana da siti na ilimi in ba shi da sitin ilimi to shi da dabba duk ɗaya suke to sai abu na biyar musulunci ya zo ya kiyaye dangantaka to wasu malamai na ƙara na shida shine mutunci wasu kuma na haɗe mutunci a cikin wannan na biyar ɗin su ce kiyaye dangantaka da mutunci to don kiyaye dangantaka musulunci ya shar'anta aure domin da aure ne za a kiyaye dangantaka in ba aure ba za a kiyaye dangantaka ba shi yasa wannan baiwar al'ummar musulmi ne kadai suke da ita musulmi ne kadai za ka tadda mutum ya san mahaifinsa ya san kakanninsa ya san ƴan uwan mahaifinsa ya san duk wasu wanda suke da alaƙa da mahaifinsa ya san mahaifiyarsa ya san kakanninsa na wurin uwa ya san ƴan uwan mahaifiyarsa da sauran duk wanda suke da alaƙa da mahaifiyarsa idan ka ɗauki al'ummar musulmi akwai al'ummatan da yawa ba haka ba ne ko a Najeriya in ka shiga wasu yankuna na kudancin Najeriya musamman kudu maso kudu da kudu maso gabas ina nufin kudu maso gabas yankin kasashen inyamurai abinda ya dauki irin su Enugu, Anambra, Imo da sauran waɗannan kasashe, yankin kuma kudu maso kudu, abinda ya shafi Niger Delta, mana yankin su Rivers, su Bayelsa da sauran waɗannan jihohi da ke wannan yanki. Za ka tadda mace za ta haihu amma yaron zai taso bai san ina ubansa yake ba, ita ma ba ta san inda uban nasa yake ba. In ba a yi sa'a ba shi ke nan ba zai ƙara haɗuwa da uban ba, ita ma ba za ta ƙara ganinsa ba. Sannan ba ta san su waye danginsa ba, ba ta san a ina yake ba, ba ta san a wani gari yake ba. Haka yaron zai taso bai san waye ubansa ba, wani ma haka zai tashi bai san waye uwarsa ba. To wannan shi yasa musulunci yace ayi aure domin a kiyaye wannan dangantaka. Daga nan zamu fahimci kenan aure wani bamban ginshiki ne wanda ta shi ne ake kafa tarbiyya gaba ɗayanta. Idan babu aure to magana tarbiyya ba ta taso ba. Shi yasa za ga waɗanda suka zama al-mambuzun, ma'ana yaran da aka watsar da su a titi, idan ba sa'a aka yi suka fada hannu na gari ba, za ga gaba ɗaya ba su samun tarbiyya sai su zama fitina ga al'umma. Ɗauki yaran da suke fita ma suke guduwa su bar gidaje, ko kuma a yi watsi da su su gudu su bar gidaje, je kanan sabon gari suna da daba iri-iri inda suke kwana. Yaran da ake fi sani da 'yan buyagi, za ga yara ne ƙanana, wani bai wuce shekara 9 ba, wani 10, wani 12, 13, amma zai iya zare wuka ya iya yankan mutum. Sannan guri ne suke kwana kawai a gefen hanyoyi, wani ma kusa da bola, anan suke rayuwa. Ba su san meye tarbiyya ba, ba su san meye mai kyau ba, meye mara kyau. Wasu daga cikin suka tashi su zama dillalan kwaya, wasu su zama masu shaye-shaye, wasu su zama barayi, wasu su zama masu yankan aljihu, wasu su zama masu kwacen waya, wasu kuma su koma ayyuka a gidajen karuwai, wasu kaga sun koma sai da giya, wasu su koma su ne suke harkar ma raba giyar. Kaga me ya jawo wannan? Saboda ba su samu tarbiyya ta iyaye ba, kuma in ka bibiya za ka samu da yawansu akwai matsala a tattare da auren da ke tsakanin iyayensu. Shi sa wannan ya yi tasiri hatta a tarbiyyarsu. Saboda haka daga waɗannan za mu fahimci cewa ashe aure wani babban jigo ne, kuma shi wannan aure musulunci ya shar'anta a yi aure ne domin ya kiyaye wasu abubuwa cikin al'umma. Na ɗaya, kamar yadda na faɗa, zai kiyaye dangantaka, wanda wannan babban ginshiƙi ne cikin ginshiƙai da musulunci ya zo ya kiyaye. Na biyu, zai taimaka wurin a samar da alaƙa tsakanin ɗan adam, domin shi ɗan adam malamai na cewa madniyun ne bi tsafi, shi mutum ɗan binni ne a ɗabi'arsa. Ɗan adam da Allah ya yi shi bai yi shi ba ƙauye ba, bai yi shi ba gidaje ba. Abinda nake nufi da ba ƙauye a nan ba wai ina nufin bai zama a ƙauye ba, hatta mai zama a ƙauye ɗan birni ne a tsarin musulunci. Abinda ake nufi ba a halicci ɗan adam ya zauna shi kadai ba, dole sai ya yi mu'amala da wasu. Shi yasa duk wanda yake a rayuwa shi kadai zai rayu, za ka ga ƙarshe yakan haɗu da ɗayan abubuwa kamar haka. Ko dai ya haɗu da ɗabi'a ta ƙarshe ya zama zuciyarsa ta buga, ƙarshe ya mutu. Ko kuma ya haɗu da wata ɗabi'a ta jin haushin mutane da ƙullatar mutane, domin bai mu'amala da mutane yana gefe kullum, sai ya zama wani abu ya ƙullata a ransa na rashin mu'amala da mutane, sai ya zamo bai ƙaunar mutane, bai fatan alheri ya same su. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مؤمنين دي يكي تشوتنيا دي متاني يكي هقولي دي تشوتر وشو شيني ما في الإيري في يد مؤمنين دي بايا تشوتنيا دي متاني كما بي هقولي دي تشوتر وشو تكاذا تنين تان أدم با أهلي تشيشي رايشي كريبا تند تتارن أهلي تتان أدم domin da Allah ya halicci Annabi Adamu alaihi salam da Allah ya tsara ya zama ya rayu shi kadai da sai a bar shi kadai amma nan take aka halitta masa mata wanda zai zauna da ita kaga nan sai suka zama mai su biyu daga nan ko bayan an sako da su daga aljanna an kawo su duniya sai Allah ta'ala kuma ya fara ba su mai zurriya wannan shi ya tabbatar da cewa kenan dan Adam an halicce shi ne domin ya cuɗanya da mutane to shi yasa sai Allah ya hada alaƙar dan Adam da al'umma ta bangare wannan shine tushen alaƙar dan Adam kamun sauran alaƙoƙi su biyo baya Allah ya faɗi wannan alaƙa a cikin suratul furqan wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra yace Allah shine ya halicci dan Adam daga ruwan maniyyi sannan sai ya sanya masa nasaba ya sanya masa kuma surukuta sai ya ce ubangijinka ya tabbata mai cikakken iko a nan za mu ga babbar alaƙa da Allah ya fara ƙulla wa ɗan Adam su ne waɗannan alaƙoƙi guda biyu nasaba dangantaka ta jini kenan sannan kuma dangantaka ta surukayya ko surukuta ko ake dangantaka ta surukai kuma dangantaka ta farko da ɗan Adam yake fara fuskantar ta wanda daga cikinta ne yake koyan mu'amala da mutane ita ce dangantaka ta nasaba daga sanda aka haifi ɗan Adam saboda Allah ya tsara aure in ya farka idansa ya buɗe mutum biyu yake gani su ne yake fara alaƙa da su kuma na farko yake fara gani kamun na biyu na farko ita ce uwa ita yake fara bude ido ya gani sai dai idan mutuwa ce kuma ko ta mutu wanda zai fara bude ido ya gani wanda take rike shi kaga dai har yanzu wata uwa ce yake gani da ita yake fara alaka sai zama ita kadai ya sani bai san kowa ba sai ita shi sa akwai jaririn da har yanayin daukan mahaifiyarsa yana ganewa yana fadawa hannun wani zai ta ihu amma uwarsa na daukansa zai shiru saboda mai saboda ita ya fara sani a duniya bai san kowa ba sai ita ita ya yarda da ita ita ya amintu da ita me yasa saboda dukkanin bukatuwarsa a lokacin zuwa gare ta ne daga gare ta yake samun abin da zai ci daga gare ta ne yake samun imi domin za ta lullube shi a lokacin da yake cikin jin sanyi daga gare ta yake amintuwa daga tsoro saboda idan wani abu ya fadi ya yi kara yana firgita in ya tsala ihu in ta zo ta rike shi ta rungume shi ta rarrashe shi zai shi saboda haka da ita ya yarda bai amintu da kowa ba sai ita shi yasa wani lokacin in uwa ta fi kulawa da kyau da shi yaro za a ga yake kiwuya saboda bai yarda ya je gurin wani ba bai amintu ba ne yana ganin kaman wancan akwai wani abu na cutarwa a tattare da shi sai na biyu shine uba shine shi kuma wanda zai fara gani na biyu a tattare da shi ba dan komai ba saboda na farko wani lokacin uba na daukansa yana jin muryarsa wani lokacin suna tattaunawa suna hira da mahaifiyarsa saboda haka a nan sai ya gane waɗannan guda biyun ya fi kusanci da su fiye da kowa shi yasa za ka ga wani yaron in ba babansa ba in ba mahaifiyarsa ba ba zai taɓa yarda da kowa ba a lokacin da ya taso yana ƙarami saboda wannan dangantakar ta alaƙar da su ta fara daga nan sai alaƙa ta tafi kan 'yan uwansa kannansa in yana da su yayyansa tunda yana karami yayye shi ma sai fara alaka da su daga nan ya ƙara faɗaɗa wannan dangantaka yanzu a gidan yana da alaka ta nasaba har guda uku ya san uwa ya san uba ya san yayyensa daga nan sai alaka ta ƙaru izuwa ga kakanninsa musamman lokacin da aka ɗauke shi aka kai shi ko yaye ko aka kai shi ya je ya kwana biyu a gidan kakanninsa yana ƙarami a nan zai ƙara faɗaɗa tunanin cewa yanzu alaƙar ba ta tsaya iya uwa iya uba iya yayyensa ba yanzu alaƙar ta ƙaru izuwa ga kakanninsa na gurin uwa kakanninsa na gurin uba mazansu da matansu saboda daga nan ya ƙara tunaninsa ya ƙara faɗi to daga nan dangantakar sai kuma ta faɗa zuwa ga sauran dangi shine ƴan uwan uba da ƴan uwan uwa kaga kawunnansu kenan da kuma ammominsa ko baffanninsa daga nan kaga daga nan alaƙar ta yi faɗi duk abin da ya haɗa wannan dangantakar fa abu ɗaya ne nasaba ita ta haɗa wannan inda ba nasaba duk waɗannan abubuwan ba zai haɗu ba to daga nan sai ya zamo duk waɗannan ya san su in ya fara wayo zai ce zan je gidan gwaggwawanci zan je gidan kawuwa ne a hutu na gidan kawuwa ne zan je in yi shi yasa ba daidai ba ne a irin wannan lokacin uwa ta riƙe ɗa uba ya ƙanƙame shi daga shi sai shi bai ba shi dama yana zuwa guraren ƴan uwansa wani lokacin yana kwana ko yana wuni domin ba zai san muhimmancin wannan alaƙar ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa Ummul Fadli mahaifiyar Ibnu Abbas take barinsa ya zo ya kwana gidan annabi me yasa saboda yana da dangantaka da annabi yana da dangantaka da matar manzon Allah Maimunatu ita Maimunatu bintul Haris al-Hilaliya ƴar uwar mahaifiyarsa ce Ummul Fadli Lubaba bintul Haris al-Hilaliya kaga Ibnu Abbas yana zuwa gidan annabi ya kwana a ɗakin nana Maimunatu sannan manzala yaya yake gurinsa domin Abbas yayan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda kaga kenan ya zo gidan yayansa kuma ya zo gidan gwaggwansa yakan zo ya kwana a gidan manzon Allah har ya koyi yadda annabi yake sallah da daddare kaga na ɗaya ya koyi ibada na biyu kuma ya ƙara ƙarfafa wannan dangantakar wannan shine dalilin da ya sanya kuma ƴaƴan na Fatima Sayyidina Al-Hasan da Al-Husayn suka fi zama gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kakansu ne hatta kai manzon Allah yakan fito ya sallah yana ɗauke da Al-Hasan ya zo masallaci ya yi sallah tare da Al-Hasan kai wata rana ya taɓa jan sallah a wata sujjada sai aka ga ya daɗe wannan sujjada bai ɗago ba ya daɗe mutane suna sun daɗe a sujjadan nan sannan ya ɗago bayan an idar da sallah sai suka ce ya manzo Allah wata sujjada a cikin sallar nan fa ta daɗe baka ɗago ba me ya faruwa ayi aka yi ce a'a ai ɗana ne ya maida ni doki ya maida ni abin hawa saboda da annabi ya yi sujjada sai Al-Hasan ya tsalle ya hau gadon bayansa ya mai da shi doki ba kamar yadda muke yanzu ba uwa sai ga wai ɗaya hau bayan ta suna sallah sai ta ɗago shi kawai ya faɗi ya fasa baki ko ta ɗama mu dundu wannan ba daidai ba ne kina kore wannan shakuwar da wannan alaƙar ta tsakaninku shi yasa sai manzo Allah ya ce to da ya mai da ni abin hawa ni kuma ban san in yanke masa jin daɗinsa saboda haka sai na ci gaba da tasbihina sai san da ya gaji ya sauka sai na ɗago kaga wannan me alaƙa ce gagaruma haka nan ba wannan kaɗai ba yana huɗu ba a sallar juma'a Al-Hasan ya taho ya shigo masallacin yana ƙarami yana ihu ya ga kakansa akan mambari yana faduwa a tsakanin mutane manzon Allah shakkuwa da kan mambarin ya bar hudu ba ya je ya kamo shi ya dauko shi ya kawo shi gefen sa a mambari ya ajiye sannan ya juya ya ci gaba da hudu ba har ma ya fadu waccan aya yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle ƴaƴanku da matanku fitna ne ma'ana yana nufin jarrabawa ce gashi na bar abin da nake na dauko shi ya ji shi gefe sannan ya ci gaba da ne da hudu ba yakan dau jikanyar sa yar gidan Zainab Umama Zainab Essa yayin na Fatima sunanta Umama yakan rike ta a masallaci yana jin jan shine liman sai ya sa hannu na dama ya rike ta a haka idan yayi ruku'u zai ruku'u da ita tana rike da shi a hannunsa idan ya dago zai tafi sujjada sai ya sa hannu biyu sai ya ajiye ta gefe sai ya sujjada in ya gama sujjada sa guda biyu zai miƙe sai ya miƙa hannaye guda biyu sai ya dauke ta sai ya rike kuma yana limanci a masallaci wannan kaga ya nuna ko mace tana sallah yana mata ihu kawai ta sa hannu ta dauke ta ta rike ta ba laifi bane anan in ta yi ruku'u tana rike da ita in ta sai sujjada ta miƙa hannu ta ajiye ta in ta gama sujjada za ta miƙe ta dauko ta ta rike wannan bai lalata mata sallah ba wannan ayyukan da kai babu wani ba ta tare da ita wannan dai yana nuna wato an samu wata alaka shedan ya samu wannan gagarumar alaka to daga nan sai wata alaka ta fado ba ita ce waccan ta biyin ba amma dalilin yaduwar waɗannan abubuwan to sai waccan alakar ta shigo dama na ce akwai alakokin da za su shigo alakar da za ta shigo a nan alaka ce guda biyu dangantaka ta farko maƙota daga nan sai ya tsallaka zuwa maƙotansu sai san suwaye na nan yana da alaka da ƴaƴansu yana da alaka da su musamman idan maƙotakar tana da aminci kuma ana yin maƙotakar ne saboda Allah daga nan kuma sai wata alaka ta biyu ita ma a nan ita ce alaka ta abokai da ƙawaye in nace abokai da ƙawaye ba nasa ba abokan mahaifinsa abokan ko ƙawayen mahaifiyarsa domin daga nan zai san suwaye ƙawayenta suwaye aminanta ya san suwaye abokansa suwaye aminansa za ga idan amintar ma ta tsakani da Allah ce zai iya zuwa gidan aminin babansa ya kwana ko ya je gidan aminiyar mahaifiyarsa ya kwana duk ba wani abu ba ne me yasa dangantakar ta yi faɗi wannan dai yana nuna mana faɗan adam ba halice shi ya rayu shi kaɗai ba shi sa duk wanda ka ga ya ware ya ce shi kaɗai zai rayu to kawai ɗauke shi wani ƙaramin mahaukaci ne domin sannan a hankali ko dai ya zama mahaukaci ko ya zama ɗan ta'adda ɗayan biyu za a yi ko dai ya taɓu ya zama taɓaɓɓe ko kuma ya zamo mai jin haushin al'umma mai kaima al'umma farmaki kaga ya zama ɗan ta'adda to sai babbar alaka ta biyu da ayat ta faɗa shine sai irin surkuta to bayan duka waccan alakar da na yi bayani alakar surkuta za ta biyo baya yanzu kaga shi kaɗai yake ya girma ya yi karatun firamare ya yi sakandare ya je kwaleji ko ya tafi jami'a da komai yi masa aiki yanzu ya fara yi wa kansa ya nemi abin yi ya fara to daga nan kuma yanzu duka waɗancan alaƙoƙin yanzu kuma ba za su iya cike wani gurbi a rayuwarsa ba sai ya samu wata alaƙa kuma guda ɗaya wannan alaƙa ita ce alaƙa ta surkuta to daga yanzu kuma a nan yana neman kuma ƙulla wata alaƙa da ita ce zai samu cikar kamala amma duk waɗancan alaƙoƙin yanzu har yanzu sun bar wani gurbi a rayuwarsa alaƙa ta me shine aure to daga nan ne zai yi ƙoƙarin neman abokiyar zama da za su zauna neman abokiyar zaman da za su zauna to daga nan kuma in ya samo abokiyar zama to alaƙa za ta ƙara ƙaruwa shine wannan dangantaka za ta biyo ta surkuta sanda ya samu abokiyar zama tun misali daga shi sai ita alaƙar ta ce tun yana ɓoye-ɓoye duk da yanzu ba a wannan ɓoye-ɓoyen yanzu matasan yanzu da ‘yan mata dare suke faɗa har ma wai na kan ji ana cewa budurwa sai ta zauna da babarta wai suna shirin saurayinta ni da ban taɓa gani ba amma an gaya min an ci haka na faruwa amma dai ba na jin shi saurayi yana zama da babansa su shirin budurwarsa ba na jin wannan zai to amma da ko in ce a ‘yan shekaru baya kaɗan za a gaba a yin wannan hatta kai a baya za a ga uwa za ta iya ce wa ɗansa wai kai na ji shuru in yake kamar yaya to kai na ji shuru dan ba na manta akwai wata uwanmu Allah ya ƙara mata lafiya muna zaune wani majalisi da muke zama ba ma komai mu sai dai muka karatu muka gama sai kuma mu haushi da kurin gurin zama ne duk bayan sallar isha muna zama randa ba za mu je mu koyar a islamiyya ba misali kamar alhamis juma'a saboda da duk mun koyar a islamiyya to ana hira ita wannan uwar tamu kofar gidan ɗaya daga cikin amini na ne da ta gaji kawai wata rana ashe muna hira zama take yi tana jin me muke tattaunawa sai ta leko ta ce wai ku tukuna in muku tambaya ni ban taɓa jin a nan wani ya yi zancen budurwa ba fili zancen karatu za ku ci ku yaushe kuke zo mu samu jikoki to kaga da su iyaye haka suke to amma ‘ya’yan yanzu ba sai ma an gaya musu ba haka yake na yanzu ba a faɗa musu saboda zamanin ya juya yaro za ka ga ɗan ƙarami suka ji ya ce maka aure zai ɗan ƙanƙanin yaro suka ji ya ce aure zai da ko sai ka tadda mutum har ya gama jami'a bai da budurwa bai kula kowa kuma wannan ban san menene ba ko kuma saboda yanayin duniyar dama ta zo tafiya gudu take yi dan ko girman ɗan adam a yau za ka ga nan da nan ne ya girma yadda ka san wannan kazan bulorar take girma haka yara suke girma yanzu cikin gaggawa yanzu nan kana ganin yaro shekara uku shekara huɗu shekara bakwai bayan ‘yan shekaru kawai sai ka ji an yi mamaki an taɓa kawo min wani katin ɗaurin aure kwana-kwanan nan na wata yarinya kawai ni abin da na faɗo min uwarta nake tunani sanda nake ajiye ta a gabana ina koyarwa ita uwar ‘yar mitsitsiya a gabana wai an ce wai ‘ya za ta aure shi za abin yake ban mamaki sai na ga to yaushe uwar ta girma da kuma har aka ce sai aka ce malam ka ga ‘yan dai nace ban ganta ba to sai da na zo ɗaurin aure sai aka kirawo ‘yar ta gaida ni sai na ga ai wannan ni kaina za ta iya goya ni kaga ashe kenan ta cancanci a mata aure kaga rayuwar gudu take yi to wannan dangantakar in ta samu a farko tun suna su biyu iyaye za su shigo da iyayenta da nasa yanzu fa ka cokan ya ɗauko wata dangantaka ya ƙara liƙawa da ina da waccan dangantakar tasa sannan kuma ya liƙa alaƙan nan da ‘yan uwansa waɗancan gaba ɗaya da na yi bayani da kuma wannan gidan da ya ɗauko wannan yake zai aura saboda haka daga nan an ƙara samun mai ‘yan uwantaka waɗannan yanzu sun tashi daga mai daga wasu bare dalilin wannan auren ‘ya ƙwaya ɗaya da aka aura daga nan sun zama mai ‘yan uwa kuma wannan dangantakar ta aure tana da matuƙar muhimmanci duk da yanzu ba mu cika ɗaukar ta da muhimmanci ba dan wannan zamanin da muke ciki ne wani a ga siriki ɗake nan ya je wai ya zagi sirikinsa wallahi ana samu ya zage ki zagin ɗiba tsaman nama in an magana ya ce dan ya bani ya wanda mu kalli wani kyakkyawan misali a matan manzala akwai Juwairiyya bintul Harith Allah ya ƙara mata yarda ummul mu'mini Juwairiyya sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta gaba ɗaya danginta kafirai ba musulmi ko ɗaya manzon Allah ya kama ta a wurin yaƙi saboda haka ya ‘yanta ta ya aure ta ta musulunta ku duba ƙarfin dangantaka ta surkuta dalilin aurenta da annabi ya yi danginta da kabilarta da aka kama a matsayin fursunonin yaki suna bayi a hannun sahabbai gaba ɗaya sahabban annabi suka yanta su suka ce ba zai yi mu ci gaba da riki dangin annabi suna bauta a ƙarƙashin mu ba kabilarta ba wai danginta ba na jini me yasa saboda annabi ya ne ya aure ta kaga suna kallon wannan ƙarfin alakar da ƙarfin dangantaka ka duba sanda manzo Allah ya yi hijira ana karantawa a tsira cewa da ya sauka Madina ya sauka gidan kawunnansa ko unguwar kawunnansa Banun Najjar a hakika Banun Najjar ba kawunnan annabi bane domin mahaifiyar manzo Allah ba 'yar Madina bace Nana Amina ba mutuniyar Madina bace 'yar Makka ce ta fito daga Bani Zuhura ba kabilar Madina bace to me yasa ake cewa kawunnansa a kawunnan kakansa ne Abdul Muttalib ba kawunnan babansa ba kawunnan kakansa Abdul Muttalib kaga baban mahaifinsa to mahaifiyarsa 'yar Madina ce 'yar Banu Najjar to amma wannan karfin dangantakar dalilin wannan auratayyar ta sa shi kansa annabi da yake jika in ya je can kawai ta suke ɗansu ne ya je gida sai aka ce ya sauka gidan kawunnansa kaga ashe kenan wannan dangantakar ta aure tana da matukar muhimmanci shi zama zala ce mafi alherin abinda mutum ya kamata ka girmama shi a kai yace yassa ko ƴan uwarsa mana mutumin da ya baka yassa to ya cancanci ka mutunta shi ka girmama shi mutumin da ya dau ƴar uwarsa ko ƙanwarsa ce ya aura ma ko yayi sanadiyar aka aura ma ya cancanci ka mutunta shi ka daraja shi baka wulakanta shi ba saboda mai dangantaka ce mai ƙarfi to daga nan kuma bayan an ɗauko ta ta zo gidan to shine kuma za a yi ƙoƙarin a gaya za a yi a kafa tarbiyya kaga kai tsaye aure yana da alaƙa da tarbiyya gaba ɗayanta idan waɗancan dangantakar da ne magana dukkaninsu suna da alaƙa mai kyau yadda aka ce a yi to wallahi duk zuriyar da aka samu za ka ga ta zama ta gari amma idan duk wannan dangantakar da na yi bayani ba ta gari ba ce ko ba a kulla don Allah ba to duk zuriyar da za a samu za su ba da matsala to wani abubuwa ne suke jawowa su waɗannan alaƙoƙin su zama na gari wani abubuwa ne suke ba da matsala a gurguje na farko ya zama waɗancan ƴan uwantakar da aka ƙulla shi da ma tsakaninsa da mahaifi da mahaifiya ba yadda za a ce akwai wata alaƙa ta rashin ƙauna a nan ni ban yadda uwa ba ta ƙaunar ɗanta ba ban yadda uba ba ya ƙaunar ɗansa ba saboda da yawa ƴaƴan zamani yanzu sai ka ji wata ta zo ta ce maka ni umma na ba ta ƙauna ta an sha wata sun sha kawo min ƙara wata ta zo ta ce baba ta ma ni ta tsane ni ni kai mana tsakani da ita nace uwar ta ce take eh nace amma ma kuka ce ya ce ko ko kwaya kika sha take a to malam ba ni da aiki ni sai dai ta hantare ni sai dai ta zage ni duk abin da ni ban yi daidai ba nace akwai abin da kike yi kike tunani ba zai taba yiwa uwa ta kidanta ba sai dai ta ji halin sa ko ta kida bi'un sa saboda kaga alakar uwa da da ko uba da da wannan dama alaƙa ce ta gaskiya da gaskiya in ka ga an samu ƙiyayya to an samu bambancin addini in ya zama misali shi ɗan musulmi ne uwar ba musulma ba ko ɗan musulmi ne uban ba musulmi to wannan ƙiyayyar ta addini zai isa ya tsane shi kamar yadda kowannen mu ya san ƙissar Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair yana ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa jin daɗi a Madina a Makka saboda uwarsa Buloniya ce ta fi kowa cikin mata masu kuɗi a Makka in ba Khadija ba wasu na ganin mata ƙaran mana na Khadija matar annabi kuɗi a Makka a wannan lokacin mana mace ce wadda take business babban ƴar kasuwa kuma sai ya zama Mus'ab ɗan gata ne a wurin uwar duk abin da yake so kawai na dukiya ɗiba yake yana amfani da shi kai hatta kai matasa a Makka a lokacin matashi so yake a ce yana abota da Mus'ab saboda shi ma zai dangwani arziki amma duk irin wannan gatan lokacin da ya zo ya musulunta sai uwar ta kore shi ta kwace duk abin da ya mallaka na dukiyar ta kai Mus'ab sanda yayi shahada a yakin Uhud bai da abin da za a yi masa likafani sai gwado mayafinsa guda ɗaya a duniya shine rigarsa shine wandansa in aka jawo aka rufe kansa sai kafafuwansa su fito in aka jawo aka rufe kafafuwan sai kan ya fito sai manzo Allah ya ce ku rufe kan da sauran jikin kafafuwan ku nemo ganye ku zuba abin da shi bai da likafanin da za a sashi kaga wannan wata alaka ce ta jawo wannan kiyayyar ita uwar tana ganin dole sai ya bar musulunci shi kuma ya ce ba zai bar musulunci ba ta ce to ya bar dukiyar ta ɗauka dukiyar ya dame shi ya tattara dukiyar ta ya bar mata ya zauna bai da komai saboda addini to wannan ana iya samun wannan wannan kuma dama ba matsala ba ne amma ba zai yiwu a ce uwa ba ta ƙaunar ɗanta ko ƴarta ba ko uba ba ya ƙaunar ɗansa ko ƴarta ba amma sauran dangi wanda na buga misalai da su to anan idan sun kulla wannan dangantakar da alaka saboda Allah to za a samu kyakkyawan sakamako dan akwai waɗanda suke kulla alaka ba saboda Allah ba musamman a wannan zamanin za a ga akwai wanda a dangin ƴaƴan wani kawai ake so banda ƴaƴan wani ina jin ana samun wannan dalili saboda wani yana da kuɗi wani kuma irin mu ne ya ayi wannan su bai da kuɗi saboda haka idan ƴaƴan wani suka zo to su za a ja a jika amma in ƴaƴan wani suka zo sai a daka musu tsawa a kore su akwai yaron da ya taɓa zuwa ya same ni yaro ne bakarami ya ce malam menene hukuncin wanda ya yanke alaƙa da dangin babarsa gaba ɗaya ta alaƙa ta abada ya nace wannan wace irin magana ce ya ce a malam an sa nake so nace gidan ku ɗaya gaya min me ya faru labarin da yake bani dangin mahaifiyarsa ko ƴan uwan mahaifiyarsa sun nuna alaƙar ba su ƙaunarsu ba sa ƙaunarsa kaga yana ƙarami har ya fara ji a ransa bari ya yance alaƙa tsakaninsu da su har abada to kaga wannan ba su ƙulla waccan dangantaka saboda Allah ba an ƙulla dangantaka saboda Allah da ƴaƴan mai shi da ƴaƴan mara shi dukka ɗauka ɗaya ne kuma abinda baka sani ba shine wannan ƴaƴan mara shi ɗin gaba suna iya zama su kuma ƴaƴan su ne masu shi wannan kuma ƴaƴan mai shi ɗin nan gaba suna iya zama ba su da shi to kaga tun daga nan kun tarwatsa zuriyar domin waɗannan jikokin na nan ba za su taimaki waɗancan ba kaga akwai matsala wannan shi ya jawo da yawa yanzu muke fuskantar ƙalubale amma wallahi a da ni na riski lokacin da in mutum zai aurar da ɗa ko ƴa musamman ƴa mace wallahi bai damun kansa bai damun duk da rayuwar akwai sauki a lokacin amma bai damun kansa ƴan uwa ne za su haɗa duk abin da za a yi wannan zai sai wannan wannan ya sai wannan wannan ya sai ko bai da ko silai za ka samu mutum ya shekara biyar bai da aiki amma wallahi tallahi bai rasa abin da zai ci a gidansa ba bai rasa abin da za a yi sutura ba a da ba fa yanzu ba da nake magana amma tun da muka ruguza wannan dangantakar aka daina wannan alaƙa saboda Allah yanzu shine za a ga mutum zai aurar da ya zai ga hankalinsa ya tashi ta ina zai fara ta yaya zai yi wannan kayan katakon ina zai nemo su me yasa saboda ƴan uwan ba ruwan kowa da shi saboda an gina dangantakar ne ba saboda Allah ba kuma ba dan haka Allah yake ayi ta ba saboda Allah Allah yake ayi ta abu na biyu da zai sa abin ya dore ya zamana duk wanda yayi ba daidai ba to a cikin manya a wannan dangantakar za su masa fada a nuna masa bai daidai ba wanda wannan shi zai sa ya gyara sai alaƙa ta ci gaba da tafiya mu sai ya zama yanzu ba haka ba ne idan wanda ake so ne ba daidai ba sai a ƙyale shi in wanda ba a so ne ba daidai ba shi kuma sai a yanke hulɗa da shi kai wani lokacin kuma sai manya su ja baki su shiru kowa ma ya abin da ya ga dama daga nan sai wannan family ya tarwatsa abin da zai ba ku sha'awa shine idan ka dauki waɗannan ƙasashen namu na yammacin Afirka wannan renon Faransa musamman ƙasar Mali domin ita na fi sanin abubuwa ina da alaƙa da wasu da yawa a ciki wanda mun yi karatu da wasu ƙasar Mali wani ɗan Mali amini na tabbatar min da cewa za ka ji a sunayensu akwai wata dangantaka da ake fara faɗa sannan a faɗi sunan mutum za ka ji an ce da mutum ko sisewani ko a ce tirawari ko a ce koni wannan sunan sise sai a ce Ibrahim to sunansa ne Ibrahim ɗin sise sunan adilarsa ne kamar yadda mu a nan ai za ka ga kamar ɗan tata kowa ya yi abu sai a ce ɗan tata kowa ya yi abu sai a ce zimit misali a cikin birni na san akwai wani family da ake cewa zimit duk wanda ya ba zai danganta da wannan abin to su ma duk haka ya ce min duk garin da ka sauka in dai kai sunanka sise to wannan sise shi ne kakanku ko baka san kowa za ka ce waye sise a garin nan an ka ce wani ya ka ce kawai in ka je ka ce suna na sise wani kawai zai baka gurin zama ka zauna saboda tushen ku daya dangin ku daya kakan ku daya kaga an kiyaye wannan mai dangantaka kuma duk wanda ya ba daidai ba sai an azabtar da shi sai an mai sai an masa fada to in ba a samu wannan ba shi ma za a samu matsala abu na gaba ya zamana kar a nuna bambanci tsakanin iyalin wane da wane wanda yanzu shi ma ana samun matsalan nan akwai wanda wannan shi aka fi so to matarsa sai ta zama 'yar gata wannan shi kuma ba a son sa matarsa ma an fitar da ita daga dangi wannan duk yana faruwa cases da yawa irin wannan suna zuwa gabanmu da gaban sauran malamai duk suna ganin irin wannan kai akwai uwar da ta saka ɗanta gaba ta ce kawai sai ka saki wanci kuma a duk surukanta ba mai mata biyayya irin wancan ɗin kawai sai ya saki wanci aka je aka tambaye ta me dalili ta ce kawai ba ta yi mun ba kawai ba ta yi mata ba amma shi ta yi masa ai me dalili ni ba ta yi mun ba kawai ba ta miki biyayya ta ce a duk surukai na ba mai mun biyayya irin ta tana cin mutuncin ki ko daya me dalili ba ta yi mun ba to kaga anan iyaye ku ji tsoron Allah anan kuma irin wannan umarnin ne in uwa ta ba da umarni ga ɗa ta ce saki matarsa a irin wannan son zuciyar ba zai saka ba kuma in ta tsine masa ba zai kama shi ba wannan shine ka'ida a shar'anci wani ya zo gurin Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce baba ta ta ce sai na saki matata kuma babu laifin komai sai Imam Ahmad ya ce kaka saki ta da ya faɗa haka sai wasu cikin almajiran Imam Ahmad suka ce to ya imamu ya zakai da hadisin Abdullahi dan Umar da Umar ya Abdullahi dan Umar ya auri mata Umar yace sai an saka kuma ya je gurin manzala yace bu Umar nan baban sai saka sai Imam Muhammad ya kalli wancan mai magana sai yace babanka Umar ne yace babanka Umar ne wannan magana da ya faɗa cewa babanka Umar ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya kawo kisar a fatawa sai ce abinda Imam Ahmad ya ce nufi shi ne duk wanda ya san waye Umar ya san ɗabi'u da alayyar Umar haka kurin Umar ba zai ce Abdullahi ya saki mata ba don son zuciya sai idan wannan matar ba ta bin dokokin Ubangiji wanda ya san waye Umar ya san haka kawai saboda son zuciya Richard Spita ba sai dai tana yin wani abu da ya saba umarnin Ubangiji wannan dole ce a rubuta ita yace to akan haka idan uwa ko uba suka ce ɗa ya saki mata kuma ya zama kawai a gwaran san zuciya ne ba saba umarnin Allah take yi ba suka ce anan ba zai biyayya ba amma in ya zama abinda suke yi saba umarnin Allah ne to anan kuma inda yayi biyayya ba zai ga da kyau ba domin su ma uwa da uba din suna karkashin dokar bin Allah ne da bin annabi sallallahu alaihi wasallam to da yawa wannan yakan jawo matsala a ƙarshe idan aka samu irin wannan tasgarar to shine ake rasa tarbiya amma mutakar an samu kiyayewa da wannan alakar to wallahi tarbiya za ta kyau ba dan kuma ba saboda in baya gidanka yana gidan gwaggwawanci ana kula da tarbiyar in yana gidan wanci ana kula da tarbiyar in yana gidan wani ana kula da tarbiyar amma yanzu mun kai wani zamanin da mutane ne danginka ne na gini amma ba ka san ɗanka ya je gidan wani ya kwana ba haka bane saboda kana tunanin me zai iya faruwa ko saboda babu tarbiya kuma mai yiwuwa ka yi yunƙuri ka yi magana a gyara ya gagara saboda ba a kiyaye waccan alaƙar an ba ta tsari yadda musulunci yake a tsara ba to a irin wannan ne in aka zama za a samu matsala to kai sai ka jaye gefe ka yi ƙoƙarin gina tarbiyyar taka zuriyar domin kar ka bar ta ita ma ta bi can ta lalace domin ta bi can za ta iya me lalacewa a yanzu haka akwai wani cin da ya zo gabana yarinya ce tana gidan ɗan uwan mahaifinta tana zuwa makaranta daga baya da aka zo aka ɗauke ta aka kai ta dangin babanta tun da aka kai ta ba ta ƙara zuwa makaranta ba kai ba ma wannan ne mafi ban tsoro ba da yarinyar ta dawo banda ashar yadda ka san ba ma gujiya yarinyar ba ta fi shekara bakwai ba amma duk wani mugun ashar mummuna ta iya me ya dalili sai aka ce ai gaba ɗaya ƴan uwan babarta banda ashariya ba abin da suka yi to ya ilahal alamina ya zaka ba wannan ta je ta zauna ta hutu ba zaka bar ta ba domin kamun ta dawo ta koyi ashar wajen guda nawa kuma kamun ka raba ta da shi akwai matsala saboda shi yaro in kwakwalwarsa ta ɗauki wata ɗabi'a ta riƙe karatu shi ta ake son wanda zai koyar da ƙananan yara misali Qur'ani ya zama ƙwararre ne ba yadda muke yin mu da ko ɗan dagaji a haɗa shi da yara a'a ƙwararren alaramman makarantar shi ya kamata ya koyar da waɗannan yaran domin yadda lafazin da zai faɗa ya furta za su riƙe shi da kyau amma in ba haka ba aka samu ɗan dagaji sai zama suna furta ba daidai ba to kamun ka sauke su daga kan wannan tunanin ba ƙarami ba ne saboda shi a lokacin ya ɗauka malaminsa ba sama da shi ina da yaro ƙarami lokacin yana ƙarami wata rana ya zo yana karatun Qur'ani ba daidai ba sai na kalle sai na ce ba daidai ba ne sai ya tsaya sai ya kalle ni haka sai ya ci gaba da karatu na ce ba daidai ba ne sai ya kalle ni sai ya ce ba haka malam wane ya koyar mu ba abin da ya ce min kenan ba haka malam wane ya koyar mu ba kuma kai ai ba ka kai malam wane ba saboda shi imaninsu kenan malam wane shi ne ya daidai kaga a nan dole ka koma ka bincika malam wane nan daidai yake faɗa ko ba daidai yake faɗa ba in daidai yake furtawa shi kenan wannan kuskuren bakinsa ne sai ka ankarar da malam wane in ya zo makaranta sai ya sa shi ya karanta gurin sai ya gyara masa shi kenan an warware matsala na taɓa ba da labari na bi wata islamiyya da daddare a nan cikin minti ba ina tafe sai na ji wani malami ya dage yana koyar da yara hadisin Isra'i akwai wani kissa ta wannan kogunan guda biyu da manzala ya gani a sama da shi da Jibrilu na arani za'irani wa na arani batina yace amma na arani az-za'iran fal furat wan nil wa amma na arani batinan fa na arani fil janna to wannan al furat wan nil sai ne malamin yana fassara musu kogin furanto da nilu kogin furanto furatu nil kogin nilu an na wuce sai na dawo na tsaya na shuru na ƙara kasa kunne na ji da kyau haka yake faɗa to sai na ce kaga ba za ka ji kai magana kuma yara ne ƙanana sun dage sai yi ciki to kaga yaran nan raba su da wannan ba ƙaramin aiki ba ne abinda ne kawai sa hannu aka nemo shugaban makarantar nace ne koyar da kaza din nan ba daidai bane, aje a gyara, amma cikin dabara a sanya za a gyara wa yara. To amma fa kamun su daina faɗin furanto da milan nan fa za a je. Haka wani ya zo yana karantarwa hadisin mu'aza, ma balul a'id taqdi sawma wa la taqdi sala, ma balul a'id. Kaga ai tambaya ce me yasa matan da take al'ada take rama azumi ba ta rama sallah. Shi kuma da ya zo fassara ma balul a'id sai ga ya musu yace ma balul a'id idan mai aila ce fitsari. To kaga shi ma wannan sauce su daga wannan ba karamin abu bane. To shi sa in ka lura wannan alaƙar tana da matsala to ka killace yaran. Shi sa ko dangin uwarsu ne wani gida ya zama ba tarbiya, kai kuma a lokacin kake gina tarbiya wallahi kar ka basu. Kar ka kalli wannan dangantakar anan, kalli kuma tarbiyyan yaran su, mun anan shine babban maslaha. To da haka ne auren zai yi amfani ya gina tarbiyya. Ina roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a auren da za a yi. Allah ya ba da zaman lafiya.